الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 20 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 2 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau bala yafi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am ya nawa
ya ku
na'am
kuma ta mamare ya ne take
sarrafa wai tambayar dan uwa wata mata ce take da ƴaƴa uku marayu kuma a fadar sa yace ita mamare ne ya ce magana da ita mamare ne ya ce mata tasowa saboda shi maraici abu ne wanda shari'a ta kayyade shi idan aka ce maraya wanda Allah ya karbi rayuwar mahaifinsa kafin ya balaga an gane ko kafin mutun ya balaga in Allah ya ma mahaifinsa rasuwa sunan shi maraya amma in ya riga ya balaga ko babu uwa babu uba wannan ba a kiran shi maraya haka ko yau aka haifi da idan mahaifiya ce ta rasu ba uba ba a shar'ance wannan da ba maraya bane ba an gane ko dan haka akwai bambanci tsakanin dan adam da dabba a wajen maraici abin da ya shafi ƴaƴan adam wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga shine maraya a bangaren dabbobi duk dabbar da mahaifiyarta ta rasu kafin an gane ko ta kama garin da ita ce ake kira maraici to dan haka kasancewar lalle waɗannan ƴaƴa marayu ne to shine wai addu'a da za ta ringa yi Allah ya shiryar da su lalle shiriya abu ce wanda ke hannun Allah kuma mutum ba zai miƙe kafa ɗaya ya dora ya tsaye miƙe kafa kuwa ya dora ɗaya kan ɗaya ya ce Allah ya shiryar da su a dole sai ka kama sabon iya abin da yake na tarbiyya wanda musulunci ya karantar da mu dole ne mutum ya yi kokarin tarbiyyantar da ƴaƴansa bakin gurgurdan iyo sannan sai ya bara ma Ubangiji subhanahu wata'ala lamarinsa menene dogaro ga Ubangiji subhanahu wata'ala akan ya tarbiyyantar da wannan ƴaƴa shine mutum ya yi ta addu'a babu wata addu'a ke bantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka illa kasancewar duk addu'a wadda ta kunshi wato shine nagarta game da ƴaƴa ita ce mutum zai yi ta yi kamar misali yanzu akwai addu'a wanda na cikin suratul ahqaf da yake cewa wa aslihi fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wannan addu'a ce ta mutanen kware Ubangiji subhanahu wata'ala ya hakaito mana an gane ku wa aslihi fi zurriyyati cewa ya Ubangiji na ka inganta mun zuri'ata kaga zaka iya aran wannan aya sai ka zo da siga ta addu'a Allahumma aslihi fi zurriyyati ya Allah ka inganta min zuri'ata. Haka waccan addu'a wanda na cikin wato suratul Furqan, Ubangiji ta'ala da ya hakaito mana sifofin bayi nagari wanda ake kiransu ibadur rahman, na daga cikin addu'ar da suke rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Ubangijin mu, muna roƙonka, muna kama kafa da sunanka ar-Rabb, ka ba mu abin da zai faranta mana ido, ya faranta zuciyarmu game da matanmu da ƴaƴanmu. Waj'alna lil muttaqina imama, kuma ka maida mu mu zamanto abun koyi ga masu tsoronka. Ita ma wannan addu'a mutum zai ringa yin ta da sunan cewa Allah ya inganta masa zuriyarsa. Haka addu'a ta Zakariya alaihi salam yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Ya Ubangiji, na roƙonka nake ka bani zuri'a wadda take tsarkakakka daga wajenka, domin kai kai ne mai matukar kyauta, ko kuma domin kai kai ne mai karɓa addu'ar mai addu'a. Don haka kenan du'a-du'ar da ta kunshi wato shine roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da inganta rayuwa ta ƴaƴa, ita ce mutum zai yi. Inda Hausa za ka ringa yi kenan addu'a ce za ka yi, ya Allah ka inganta mun ƴaƴana, ya Allah ka shiryar da su, ka tabbatar da su akan tafarki wanda yake madaidaici. Na'am.
Ita wannan addu'a har mata masu shirki.
Wace?
Allahumma sirri
zuriyati. Duka kwarai da mata da ƴaƴa duka da jikoki sun shiga. Idan aka ce zuri'a ba ta taƙaita ba akan wato ƴaƴa, ta haɗa har jikoki. Amma abin da ya kamata a nan kenan, abin da ya kamata ka ce Allahumma aslihi li wato fi zawjati ko kuma fi azwaji wa zurriyati, ya Allah ka inganta mu matana, ka inganta mu ƴaƴana. Kwarai sai ka raba su kenan a cikin addu'a. Na'am. To kuma kai tambaya kai bangaren abin da ya shafi cin abinci, wannan kuma maganar shiga ban daki da sanya tufafi, wannan addu'o'i ne waɗanda suke na musamman. Ana maganar cin abinci, addu'a ta fara cin abinci shine fadar bismillahi a farkon fara cin abinci. In mutum ya manta a farkon cin abincinsa bai yi bismillah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana in ya tuna a tsake tsakin cin abincin ko karshensa sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu. Amma addu'a ta shiga ban daki ai sanan naci bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Cire tufafi addu'a ce wadda take sananna, shine zaka yi bismillah lokacin da zaka fitar da tufafinka. An gane ko? Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk wanda yayi bismillah a lokacin da zai cire tufafinsa, ma'ana zai fitar da su, wannan bismillah tana zame masa garkuwa tsakanin al'aurarsa da idanun shaidanu, shaidanu ba za su ga al'aurar shi ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin wato baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen farauta, wanda bayani ya gabata lafazin as-sayyid ana amfani da shi akan masdar bi, ma'ana at-tasayyud. At-tasayyud ma'ana farauce, farauta. Dan haka kuma akan koma amfani da shi akan wato ismul maf'ul. In aka ce as-sayyid wani lokaci ana nihi al-masid, ma'ana abun farucewa. a shar'ance idan aka ce farauta kamar yadda bayani ya gabata malamai suka ce waqti nasu hayawanin halalin mutawahhishin qaba'a ghayra mamlukin wala maqdurin alayhi wato farauce dukkan wata dabba wadda ta halitta dabba wadda take mai rayuwa a jeji akan dabi'a a dabi'ance dabba ce wadda take rayuwa a cikin daji ba ta rayuwa a cikin gari kuma wadda take ba mallakar wani ba kuma ba wanda ake da iko akan kama ta duk dabbar da zaka iya binta da gudu ka kama to wannan ba maganar ka sanya kibiya ka harbe ko kuma ka aika mata wani tsuntsu kamar me yake ko ka aika mata kare dabbar da aka san dan adam baya iya kama ta to wannan ita ce za a farauci sannan kuma dabbar ta zamanto ta jeji wanda take rayuwa a jeji sannan kuma kada ta zamanto mallakar wani Ado misali kamar yadda muka yi bayani idan mutun ya kamo bareyi yana kiwon shi ba maganar ka farauce domin wannan da ya kamo yake kiwon shi mallakar shi ne ita farauta abu ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mana da nasi na alqur'ani haka nan sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam haka nan ijma'i na malaman al'umma dalilai daga cikin alqur'ani sun wuce a lissafa na daga cikin su fadar Allah subhanahu wata'ala wa idza halaltum fasdadu ubangiji ta'ala yace idan kun kunce harami wato ku yi farauta ma'ana an halitta muku yin farauta wannan umarni abin da yake fa'idantarwa shine halacci domin yin farauta ba wajibi bane ba kuma ba mustahabi bane matsayin ta halaf ne wanda wannan ayar ta biyo baya bayan haramtawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya mamuminai yin farauta a lokacin da suka dauki harami da haji ko umra kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kada wato ku kashe farauta halin kuna dauke da harami to amma idan mutun ya fita daga cikin harami ya kunce harami ya gama haji ko ya gama umra to wannan abin da aka hana shi ya dawo asali kenan halak ne mutum ya je ya farauta dan haka yace wa idza halaltum fasadu ubangiji ta'ala yace idan kun fita daga cikin harami haji ko umra ubangiji ta'ala yace fasadu ma'ana ku yi farauta haka kuma can ubangiji ta'ala ya koma fada a cikin suratul maida uhilla lakum saydul bahri wa ta'am ku sanna cewa an halitta muku farauta ta teku wa ba'amuhu haka nan da abincinsa kenan ko da mutum yana dauke da harami to farauta in dai ta teku ce ta halatta abin da ya haramta gare shi wato ita ce farauta wanda take ta sarari alisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa a darasi da ya gabata mun karanta hadisi na farko a baba shine hadisin Abu Sa'alaba al-Khushani Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah inna bi ardi qaumin ahli kitab lalle mu wato mun kasance a kasar wasu jama'a mazawwalit tafi idan aka ce ahlul kitab laqabi ne wanda ya takaita ga yahudawa da ƴan mushar ubangiji subhanahu wata'ala shi ya musu wannan laqabi ahlul kitabi mazawwalit tafi domin an ba su littafi kafin wannan alqur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi domin aka ce ahlul kitabi ana nihi yahudawa da ƴan mushar yahudawa ubangiji subhanahu wata'ala ya turo musu manzo da littafi shine annabi Musa haka ƴan mushar annabi Isa alaihi salam ya zo musu da littafi mai suna injila al-injil to dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya musu wannan laqabi ahlul kitabi shine anan Abu Sa'alaba yace ya rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabi yace lalle mu mun kasance a kasar wasu jama'a mazawwalit tafi afana akulu fi aniyatihim yace ya rasulullah yanzu zamu iya cin abinci a cikin akusan su ni zamu iya dauka na darasi akan wannan gaba abinda zamu iya dauka na darasi duk abin da ya buya gare ka kasa sanin menene hukuncin sa to anan ya zama wajibi akan ka ka tambayi masana kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarce mu da haka fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lam shi ne yana da masaniyar cin abinci a cikin makayi musulmi abu ne wanda yake halal to wanda ba musulmi ba shi ya halatta musulmi ya ci abinci a cikin makayinsa shine anan ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi inna bi ardi qaumin ahli kitab yace lalle mu mun kasance a kasar wasu jama'a mazawwa littafi afana akulu fi aniyati yace ya rasulullahi shinna halatta mu ci abinci a cikin makayinsu me yake nihi da makayi na ahlul kitab lafazin aniya dai jami'i ne na ina idan aka ce ina shine makayi kenan ko kace akushi a Hausa abinda ake nihi anan kwanukan su wato da tukwanan su wanda suke dahuwar abinci a ciki wannan su ne ake nihi amma ba ana nihi ba misali kamar kwanuka ko tukwane wanda su mazawwa littafi suke kirawa wannan din sababbin kwanuka ne da tukwane wannan babu wani sabani akan babu wani illa game da cin abinci a cikin wannan makayi domin riwaya ta al-Imamu Abu Dawud shi Abu Sa'alaba abinda ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna nujawiru ahlal kitab yace ya rasulullahi muna makwabtaka da mazawwalin tabi sune yahudawa da ƴan musha sai yace wa hum yaqbahuna fi qudurihim al-khinzira wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra yace ya rasulullahi sukan dafa nama na alade a cikin tukwanansu kuma sukan sha giya a cikin kwanukansu sai yace ya rasulullahi yana halatta mu ci abinci a cikin wannan makayi nasu manzo Allah yace masa in wajadtum ghayra hafakum fiha in har kun samu wasu tukwane wanda yake ba nasu ba ko wasu kwanuka waɗanda suke ba nasu ba manzo Allah yace ku ci kaga asali kenan anan ka nemi kwano ko tukunya wadda take ba tasu ba sai yace wa in lam tajidu ghayraha in har ba ku samu wasu tukwane ko wasu akussa in banda nasu manzo Allah yace farhabu habi mai ku wanke waɗannan tukwane ku wanke waɗannan akussa da ruwa wa kulu wa shrabu manzo Allah yace ku ci ku sha a cikin makayin nasu haka yake cikin sunani Abi Dawud kenan kwanuka da ake nihi nasu da tukwane nasu kenan wanda suke dafa abinci suke ci a ciki wanda suke ci suke sha to shine anan yace afana akulu fi aniyati shin na halatta mu ci abinci a cikin makayinsu sai yace wa fi ardi saydin asidu bi qausi wa bi kalbi alladhi laysa bi muallam wa bi kalbi almuallam fama yasduhuri yace ya rasulullahi kuma muna kasa wanda ke akwai wato dabobi waɗanda suke na farauta na mun daji akwai su barkatai a cikin inda muke rayuwa yace asidu bi qausi yace ya rasulullahi nakan yi farauta da baka na wani lokaci idan aka ce qaus shine baka wanda ake tana kibiya a jikin shi a halba sai yace wa bi kalbi alladhi laysa bi muallam kuma nakan yi farauta da kare na wanda yake ba malami ba ma'ana karen da ba a sanar da shi yanda ake farauta sannan sai yace wa bi kalbi almuallam kuma ina yi wani lokacin da kare na wanda yake ya san yanda ake farauta fama yasluhuni yace ya rasulullahi menene ya inganta gare ni da zan iya ci ma'ana a cikin abin da nake farauta anan ya masa bayani game da nau'i uku na farauta da yake yakan yi da baka wani lokaci ya halba kibiya ya halbe dabba wani lokaci yakan aika karansa wanda ya karantar da shi yanda ake farauta ya farauto masa dabba wani lokaci kuma jahilin karan da bai san farauta ba yake aikawa shine sai ya tambaya yace fama yasluhuni menene ya inganta gare ni wanda ya halatta in ci qala sai manzo Allah yace masa amma ma zakarta yani min aniyati ahli alkitabi kasanda cewa abinda ka ambata mun na makayin ahli alkitabi cewa na halatta ku ci abinci a cikin makayinsu manzo Allah yace fa in wajadtum ghayraha in har kun samu wani makayi ba nasu ba fala ta'kulu fiha manzo Allah yace to kar ku ci a cikin makayinsu kenan in har ka tabbata akwai dan uwanka musulmi wanda zaka iya aran tukunya abunsa ko kwano, to baya halatta ka je ka aro a wajen ahlul kitabi, ko kuma kana da halin da zaka saya to karkace a cikin nasu. Sai yace wa in lam tajidu, in har ba ku samu ba in banda nasu, manzon Allah yace fansiluha, to idan kun karbi nasu manzon Allah yace ku wanki, wa kulu fiha, ku ci abinci a ciki. Kenan in baka samu ba tukunya ko kwano wanda yake na wanda yake musulmi sai na wanda yake ba yahudi ko ba nasari, to anan in ka karbi na ba yahudan ko na ba nasari, baya halatta kai tsaye ka dafa abinci a cikin tukunyar su ko a cikin kwanukan su sai ka wanki. An gane ku? Kenan kaga anan a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana asali baya halatta musulmi ya ci abinci a cikin kwanon wanda ba musulmi ba, haka baya halatta musulmi ya dafa abinci a cikin tukunyar wanda yake ba musulmi ba, domin sukan dafa naman alade, sukan sha giya da duk wasu abubuwa waɗanda suke na ƙazanta na najasa. Amma in har larura ta fakar da kai ka rasa kwanon da zaka ci abinci a cikinsa ko tukunyar da zaka dafa abinci a cikinta sai ta wanda yake ba musulmi ba, to anan ya halatta ka karɓa, amma baya halatta kai tsaye kai amfani da shi sai ka wanki. Sannan sai ya ce masa wa ma sitta bi qausika, duk abinda ka farauce da bakanka, fa zakarta smallahi alaihi, ka ambaci sunan Allah a lokacin da zaka halba wannan kibiya, manzo Allah ya ce fa kun, duk abinda ka kaso manzo Allah ya ce ka ci. Idan ka ja kibiya zaka halbe barewa, a lokacin nan zaka yi bismillah, wannan kibiya ko bindiga idan ta kashe wannan barewa to ya halatta ka ci. Amma in ka iske wannan dabba da rai to dole ne sai ka yanka, amma in ka iske ta a mace, wannan bismillah da kai lokacin da zaka halba kibiya ko lokacin da zaka halba bindiga shine yankanta. Shine yace fa zakarta smallahi alaihi, ka ambaci sunan Allah a lokacin da zaka halba wannan kibiya, maza Allah yace fa kun, wato ka ci abin da ka farauci ko da ka same shi a mace. Sai yace wa ma sittari kalbikal muallam, maza Allah yace duk abin da ka farauci da karanka wanda yake an sanar da shi yanda ake farauta, fa zakarta smallahi alaihi, ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka aika shi ya faranto maka wannan dabba, manzo Allah yace fa kul, wato ka ci, ya halatta in ka iske ya kashe wannan dabba ya halatta ka ci, lokacin da zaka aika shi wannan bismillah da kai ita ce yanka. Amma abin da ya faranto in ka iske shi da rai to anan dole sai ka yanka. Sannan sai yace wa ma sitta bi kalbika ghairil muallam, duk abin da ka farauce da karanka wanda yake jahili, wanda ba a karantar da shi yanda ake farauta, fa adrakta zakatahu, manzo Allah yace ka tarar da yankansa, ma'ana ka iske wannan dabba da rai kafin ta mutu, idan ka yanka manzo Allah yace fa kul, ka ci. Idan jahilin kare ne ka aika shi ya farauto maka burewa misali, idan ka iske ta a mace baya halatta ka ci, amma in ka iske ta da rai ka yanka ya halatta ka ci. Amma shi malamin kare idan ka aika shi ya farauto maka dabba, in ka iske ta a mace ya halatta ka ci, idan ka iske ta a da rai dole sai ka yanka. Mun yi bayani a baya menene ilimin da ake ba kare, wato na marauta, wato su ne abubuwa guda uku, al'amura guda uku. Al'amari na farko, idan ka hango wato farauta, idan ka aika shi zai bi, an gane ko? Idan ka ce mata ka shona shi ya bi ta zai bi, sannan idan ka ce masa ya dawo ka tsawatar da shi kuma zai dawo. Sannan abu na uku, idan ya je ya farauce wannan dabba to ba zai fara ci ba, zai rike ta ya jiran zawarka. Dukkanin da ya hada waɗannan al'amura guda uku shine malamin kare kenan, wanda ya halatta a ci duk abin da ya farauto. Kenan abu na farko, idan ya hango naman daji ba zai bi shi ba a karan kansa sai idan mai gidan shi ya aika shi, domin mai gidan shi idan zai aika shi zai ce bismillah, in ya kasance wanda da kanshi ne zai fito wannan shahidi ne. sannan kuma in mai gidansa ya ce masa ya dawo kai tsaye zai dawo. Al'amari na uku, idan ya farauci wannan dabba baya fara ci, zai tsare ta sai ka zo. In ka same ta a mace ka ci, idan ka same ta dare kuma ka yanka. Idan ku abin da ya shafi kamar misali meke ne wanda ake farauta da shi, shi kuma wannan al'amura ne guda biyu, in ka aika shi ya bi dabbar, in ka ce ya dawo ya dawo. An gane ku? Kenan shi wannan al'amari na uku bai shahe shi ba na cewa fara ce, saboda shi damun wannan cin da yake wannan shi ne. Amma shi kare in dai ya fara ci, to wannan baya halatta a ci, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, الحديث السابع والثمانون بعد الثلاثمائة، أنا حمام بن الحارث، أنا عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركهما كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمئراد الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمئراد فخرق فكله، وإن أصابه بأرده فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي رضي الله عنه نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالقها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلف فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقله، فإن أخذ الكلب زكاة. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ما لم الله يجيك أنسى كيف أه وانا حديثي نينا دري أكد تمانين دبقوي. Riwaya ta Hammam ibn al-Harith daga Adiyu ibn Hatim, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam: inni ursilu al-kilaba al-mu'allama fa yunsikna alayya. Yace: ya Rasulullahi, su da yawa nakan aika karnuka na wanda na karantar da su yanda ake farauta, fa yunsikna alayya, su je su farauce mun abinda na aika su, kuma su rike su jiran zawata. Wa azkuru ismallahi, yace kuma a lokacin da zan aika su, yace ina ambatan ubangiji na in ce bismillah. An gane ko? Tambaya yake, yace: ya Rasulullahi, nakan aika karnuka na waɗanda suke al-mu'allama, na karantar da su yanda ake farauta, kenan in sun hango farauta ba sa kucewa daga hannuna su bi ta sai idan na aika su. Idan na ce su dawo, suna dawowa. Kuma in suka je suka farauce, za su rike wannan abin da suka farauce su yi jiran zawata, ba sa fara ci. Faqala, sai manzon Allah ya ce masa: idza arsalta kalbakal mu'allama, idan ka aika karanka wanda ka karantar da shi yanda ake farauta, wa zakarta ismallahi, ka ambaci sunan ubangijinka, kace bismillah lokacin da zaka aika shi, manzon Allah yace: fa kul ma amsaka alayka, duk abin da ya farauto maka ya rike maka, manzon Allah yace ka ci. Kamar yadda ubangiji ta'ala yace: fa kulu mimma amsakna alayka, ku ci duk abin da suka rike ma'ana suka farauto muku Ubangiji ta'ala yace ku ci an halitta mu kuntu sai nace wa in qatalna ya rasulullahi koda sun kashe dabbar koda su karnukan nawa da na aika da suka farauce dabbar sun kashe ta kana sai manzon Allah yace masa wa in qatalna koda sun kashe wannan dabba manzon Allah yace ka ci ba illa bane wannan bismillah da kai lokacin da zaka aika su ita ce yin kan Allah Allah ya masa sharadi yace ma lam yushrik kuma kalbun laysa minha matukar wani kare wanda baya cikin su bai yi tarayya da su ba kinan kai kana da karnuka ka karantar da su yanda ake warauta ka hango barewa ka aika su sun bi ta wani kare wanda yake ba naka ba sai ya raka su aka je aka farauci tare da su wannan baya halatta kace an gane ku shine manzo Allah yace masa malam yushrik ha kalbun laysa minha malam yushrik ha kalbun laysa minha matukar wani kare wanda baya cikin su bai yi tarayya da su kenan in an samu wani kare na daban ba naka ba yayi tarayya da su to baya halatta kace menene illa ana na'am saboda me yasa shi wancan kai ba kai ka aika shi ba an gane ko kuma me yiwa ba na kan ban suka kashe wannan faranta me yiwa wancan wanda ya tarayya da su shi ya kashe kaga anan akwai shubha shi kuma duk abin da ya zamanto shubha ne to wannan kuma baya halatta ga musulmi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace innal halala bayyin wa innal harama bayyin sai ce wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas manzo Allah yace halak a bayyana take haka haram a bayyana take kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana karnukan da aka karantar da su yanda ake warauta in sun warauto dabba ko da sun kashe dabbar ya halatta a ci kaga abu ne wanda Allah ya halitta mana gaya nassi ne wanda yake na hadisi kuma aya ce ta alqur'ani dukkanin wanda yake jahili ba karantar da shi yanda ake warauta idan ya warauto dabba wannan haramun ne baya halatta a ci to sai yace wa bainahuma umurun mushtabihatun tsakankanin halatta da haram akwai al'amura masu rikitaswa anan kai ka aika karnukan ka lokacin da zaka aika su kai bismillah wani kare da yake sun zabi rasun wannan dabba shi ma sai ya raka su suka je suka kashe wannan dabba da kazo sai ka tarar da karnuka akwai wanda ba naka ba to anan baya halatta kace yasa saboda akwai shubha me yiwa naka suka kashe me yiwa wanda ba naka ba shine ya kashe wannan dabba kinan dan haka halaccin wannan dabba da haramcin sa bai gudu fili dan haka ya zama wajibi ka nisance ta to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ma lam yushrikha kalbun laysa minha matukar wani kare wanda baya cikin naka bai yi tarayya da su kinan in an samu wanda ba naka ba yayi tarayya da su to wannan baya halatta kace amma sai ya kasance kai da naka shi da nashi lokacin da kuka hango barewa da zaka aika naka kai bismillah shi da zai aika nashi shi ma yayi bismillah to wannan kuma babu matsala domin me yasa gaba ɗayan ku kowa da karnukan sa kuma kowa ya karantar da karnukan sa yanda ake warauta kina anan ana maganar karan wani ba ma guje ko kuma karan da baka san ba na wane ne kawai ya aika shi karan wannan yabo wannan dabba to baya halatta kace amma in na dan uwanka ne musulmi wanda kun fita warauta kai da naka shi da nashi kuka hango barewa kowa yayi bismillah ya saki nashi to wannan ya halatta ce kuntu sai nace masa fa inni arumi bil mi'radi sayda fa usimi yace ya rasulullahi wani lokaci na kan jefi wato farauta bil mi'rad wato da wata sanda fa usim kuma sai na kashe wannan dabba abinda ake nihi da al mi'rad wato ita ce sanda amma wani lokaci akan mata tsini na mashi sai a soka mata an gane ko sanda ce sai sanda ce wanda ake yin ta gajera irin wanda ake cillawa to akan yi tsini wanda yake irin na mashi sai a kafa mata a jikinta yace wani lokaci na kan yi farauta da irin wannan sanda maza yake cewa fa usibu kuma in kashe dabbar faqala sai manzon Allah yace idza ramaita bil mi'radi fa kharaqa, idan kashi shi horauta da wannan sanda wanda take da tsini na mashi, fa kharaqa tsinin wato ya tsaga jikin wannan dabba da kaje fa, manzon Allah yace fa kullu ko da dabbar ta mutu manzon Allah yace ka ci, kenan lokacin da kaje feta da wannan sanda tsinin mashin sai ya ciki wannan dabba, manzon Allah yace to ka ci. Sai yace wa in asabahu bi ardihi, in ko fadin sandar bi urdihi, ma'ana sandar nauyin sandar shine ya bigi dabbar ta mutu ba tsinin ba, manzon Allah yace fala ta akulu, yace karkace domin matsayinta wannan mauquza ce, idan aka ce mauquza wanda aka mangare ta da wani abu mai nauyi ta mutu, dan haka warauta da za a yi mutum ya jefi dabba da dutse ko ya bige ta da sanda, to wannan kwata-kwata baya halatta a ci, an gane ko? Amma misali sandar sai aka mata tsini wanda yake na mashi, idan ka jefa wannan sanda in tsinin mashin ne ya ciki dabbar ya tsaga fatar jini ya zuba, to wannan in ka iske ta a mace ya halatta ka ci, in ka iske ta da rai sai ka yanka. Lokacin da za ka jefa wannan sanda za ka yi bismillah, amma in ba tsinin ba ne ya bigi wannan dabba, kenan fadin sandar shi ne ya bigi wannan dabba, zafin wannan bugu ya kashe wannan dabba, to baya halatta ka ci. Inan dan haka ita ce ake kira al-mawquza. Al-mawquza Ubangiji ta'ala ya haramta mana da nasi na Al-Qur'ani, hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi bih wal-munakhanikatu wal-mawquzatu wal-mutarraddiyatu wan-nadihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaytum al-aya. Idan aka ce al-mawquza ita ce dabbar da aka mangare ta da wani abu, nauyin abin shine ya kashe ta, to wannan baya halatta a ci. Shine anan yace masa idza ramaita bil mi'radi, idan ka jehi wannan dabba, manzon Allah yace da wata sanda wadda take da tsinin mashi, fa kharaqa wannan tsini kenan ya tsaga fatar ya zubar da jini, manzon Allah yace fa kulhu, yace ka ci wannan dabba da kafarauci. Sai yace wa in asabahu bi urdihi, in ko fadin sandar shine ya samu wannan dabba ka kashe ta, manzon Allah yace fala ta akulhu, kada ka ci, kenan wanda ka bige ta da sanda sai in ka iske ta da rai ka yanka ya halatta ka ci, amma in ka iske ta a mace baya halatta ka ci, koda kai bismillah lokacin da zaka jefa wannan sanda. Malam sai yake cewa wa hadisu shabi an adiyyin nahwu, wato akwai hadisi daga al-imamu shabi shine Amir ibn Sharahil, wato daga adiyyu ibn Hatim kwatankwacin wannan hadisi, wa fihi a cikin riwayarsa manzon Allah yace masa illa an ya akulal kalb, sai idan karan da ka aika wato ya fara cin wannan dabba da ya horauci, manzon Allah yace fa in akala, in ya fara ci fala ta akul, manzon Allah yace karka ci, da ka aika shi lokacin da zaka aika shi kai bismillah da yaje ya horauci dabbar sai ya fara ci, manzon Allah yace fa in akala, in ya fara ci fala ta akul, manzon Allah yace karka ci, fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsi, manzon Allah yace ina jin tsoron kar aje kanshi ya kama ma ba kai ba, an gane ko? Fa inni akhafu, manzon Allah yace ina jin tsoro an yakuna innama amsaka ala nafsi, ya kasance ya kama ma kansa ne ba kai ya kama ma ba. Ubangiji ta'ala ku me yace mana, fa kulu mimma amsakna alaikum, ku ci daga cikin abin da suka kama mu, in har kai ya horauce ma wannan dabba to zai tsare ta, ba zai fara ci ba sai ka zo, amma in ya fara ci to wannan kanshi ya kama ma ba kai ya kama ma ba, in kansa ya kama ma baya halatta ka ci. Kenan don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace illa an ya akulal kalbu, sai idan karin da ka aika ya fara ci to anan baya halatta ka ci, shine yace fa in akala, in har ya fara ci fala ta akul, manzon Allah yace karka ci, fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsi, yace domin ina jin tsoron kar aje kansa ya kama ma ba kai ba, Allah ko ya mana sharadi cewa sai in mu suka kama ma, shine yace fa kulu mimma amsakna alaikum, ku ci daga cikin abin da suka kama mu, kenan in har kai ya kama ma ba zai fara ci ba, amma in kanshi ya kama ma zai fara ci. sannan sai ya ce masa wa ina khalaqaha kilabun min ghairiha, idan wasu karnuka wanda suke ba naka ba sun yi tarayya da naka lokacin da za su baro ce wannan warauta. Manzon Allah ya ce falata akude ce karkaci, fa innama sammaita ala kalbika, manzon Allah ya ce domin kadai kai bismillah ne akan karnukanka, walam tusammi ala ghairihi, duk wani wanda yake ba naka ba ba kai bismillah ba, saboda ba kai ka aika shi ba, gani yayi ana bi shi ma yayi bi, naka kai ne kai bismillah, amma wancan kai ba bismillah ba kai. An gane ku? Kenan sun je sun kashe dabba, naka ne ya kashe ta ko wanda yake ba naka ba. Kenan shine yace wa in khalaqaha kilabun min ghairiha, in wasu karnuka waɗanda suke ba naka ba sun cudanya da naka akan gurauce wannan dabba, manzo Allah yace fala ta akul karka sake kace, fa innama sammaita ala kalbika, manzo Allah yace domin kadai kai bismillah ne akan karnukanka lokacin da zaka aika, walam tusammi ala ghairi, wani wanda yake ba naka ba ba kai bismillah ba, me yasa ba kai ka aika shi ba, gani yayi ana bi shi ma yayi. Shi ko sharadin halaccin kenan ya zamanto kai bismillah lokacin da zaka aika wannan dabba taka, lokacin da zaka aika karar. Wafihi, a cikin kuma wannan riwaya ta al-Imam Sha'bi daga Hatim daga Adi, sai yake cewa idza arsalta kalbaka al-mukallab, idan ka aika karnukanka al-mukallab, ka aika karanka al-mukallab wanda aka karantar da shi yanda ake warauta, al-mukallab bi ma'ana al-mu'allab, wanda aka karantar da shi yanda ake warauta, fadhkur ismallahi alayhi, manzo Allah yace ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka aika shi, fa in amsaka alayka, in har kai ya kama ma, manzo Allah yace fa adraktahu hayyan, katar da abin da ya warauce yana raye, fazbahu, manzo Allah yace ka yanka. Kenan da ka aika shi ya kamo maka zumo, misali in ka iske wannan zumo da rai, to dole sai ka yanka ya halatta ka ci. An gane ku? Wa in adraktahu qad qatala, in ku ka tarar da cewa ya kashe wannan zumo misali, wa lam ya'kul minhu, kuma bai fara ci ba, manzo Allah yace fa kulu, yace ka ci. An gane kaga? A wannan kenan lafazi mun samu sharuɗa kusan uku wanda yake na farauta. Kenan sharadi na farko shine karen ya zamanto malami, wanda sai in ka aika shi zai bi, kuma in kace ya dawo zai dawo, sannan lokacin da zaka aika shi kuma kai bismillah. Sharadi na uku kuma da ya kama ya rike abun bai fara ci ba, in ka iske dabbar da rai kenan ka yanka, in ka iske a mace to kuma ya halatta ka ci. Shine yace wa in adraktahu, idan ka tarar da wannan abin da ya warauce maka kada katala, hakika ya kashe wannan dabba, wa lam ya'kul minhu, bai ci komai daga jikin wannan dabba, fa kulu, manzo Allah yace ka ci, fa inna akhzal kalbi zakatu, manzo Allah yace domin kamawar da kare yake yi wannan ita ce yanka. Kenan dan ya kashe dabbar ba matsala bane ba, aika shi da zakai da kai bismillah, wannan ita ce yankan. Wa fihi aiban, wato a cikin riwayar malami wato dada kuma, manzon Allah sai yake ce masa idza ramaita bi sahalika, idan ka halbi ma'ana warauta bi sahalika da kibiyarka, fadhkur ismallahi alayhi, manzon Allah yace ka ambaci sunan Allah a lokacin da zaka halba kibiyar, in ka iske abinda ka halbu da rai dole ka yanka, in ka iske a mace kuma ya halatta ka ci, domin wannan kibiya da ka halba kai bismillah ita ce yankan. Wa fihi, a cikin riwayar sai yace wa in gaba anka yawman aw yawmayn, manzo Allah yace koda wannan abinda ka halbe wato ya ku ya gare ka yini dai ko yini biyu, a wata riwaya sai yace al yawmayn wa salasa, wato yini biyu zuwa uku, falam tajid fihi illa athar samika, wannan dabba baka samu komai wato sai gurbin kibiyarka kawai, fa kun in shi ita, manzo Allah yace in ka so ka ci. Misali barewa ce ka ka gani ka biyo ta sai ka halbe ta da kibiya, da ka halbe ta da kibiya kai baka san cewa ka kashe ta, sai ka same ta shiga cikin wani rukuki, baka san da cewa ka halbe wannan barewa, an samu kwana daya, kwana biyu, ko kwana uku ka huto barauta sai kaga wannan burewa ga ta ayashi a mace, kuma ka lani majikinta gaba daya baka samu komai ba sai wannan kibiya taka da kada ka mata ga ta nan a jiki. To manzon Allah ya ce in ka ga dama ka hedi ka ci, matukar kenan ba ta fara wariwa. In ta fara wari to wannan kuma za ta cutar da kai, don abin da zai cutar da dan adam haram kenan. Anan sharadi shine ya zamanto banda halbin da kamata na kibiya babu komai, babu wani asar a jikinta, domin in kaga wata alama ta wani rauni kenan mai yiwuwa wani abu ne ya kashe ta ba kibiyar ka ba. Amma in kaga cewa kawai sai kibiyar ka kadai a jikinta, ko da bayan kwana ɗaya ne ko biyu ko uku, manzon Allah ya ce in kaga dama ka ci. Shine yace wa in gaba anka, abinda ka halbe da kibiyar ka in ya faku gare ka yauman yini daya au yaumaini ko yini biyu, a wata riwaya sai yace al yaumaini wa thalatha, yini biyu ko yini uku, manzon Allah yace balam tajid fihi, baka samu komai a jikin wannan dabba, illa athara sahamika, sai gurbin kibiyar ka kadai, manzon Allah yace ba ku dade shi ita, in kaga dama ka ci ba zalai bane ba. Sai yace fa in wajadtahu gariqan fil ma'i, abinda ka halba da kibiyar ka sai ka same shi ya durmiya a cikin ruwa, barewa ce da ka ganta tana wucewa sai ka halbe ta, da ka halbe ta sai ta fada cikin ruwa. Misali manzon Allah yace falata akul karkaci, me yasa? Sai yace fa innaka la tadri, domin kai baka sani ba, alma'u qatalahu, shin wannan ruwa da ta fada shine ya hade ta ya kashe ta, au sahamuka, ko kuma kibiyar ka ce da ka raka mata ta kashe ta. Kaga ana akwai shubha, da ka halbe ta sai ta fada cikin ruwa, to anan baka yi sani shin kibiyar ta kace ta kashe ta, ko kuma ruwan da ta fada shine durmiyar da ita ya kashe ta, to anan ma baya halatta ka ci. Me yasa? Saboda akwai shubha, babu tabbacin cewa ga sababin abin da ya kashe ta, halbin kibiya ko kuma ruwan da ta fada. Dan haka wannan yana nuna mana duk wani abu wanda yake na shubha, wanda babu dalilin da ke nuna halaccinsa ko haramcinsa, to wannan anan ya zama wajibi musulmi ya nisance shi. Dan haka anan manzon Allah ya ce idan ka halbi wannan dabba, fa in wajadtahu gariqan fil ma'i, ka same ta ta durmiya a cikin ruwa, manzon Allah ya ce fala ta akul karkaci, fa innaka la tadri, domin kai baka yi sani, alma'u qatalahu, shin ruwa ne ya kashe ta, ausa muka ko kuma kibiyarka. A takaice wannan hadisi yana bayani game da waccan aya wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna mana halaccin cewa mu yi horauta da duk abinda muka karantar da su, yanda ake horauta sawa'an kare ne ko zaki ne ko da musace ko meke ne, idan aka karantar da shi horauta abinda ya kashe to ya halatta a ci. Shine kenan anan a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya. Kenan anan kuma sai muka samu fa'idar cewa duk dabbar da aka ce hita da sanda, zahin wannan bugu na sanda ya kashe ta, to baya halatta a ci, ko wanda aka ce fita da dutse, kenan anan sharti sai abin da zai tsaga fata ya zubar da jini. Shine manzon Allah ya ce in tsine ya ciki wannan dabba kenan ya tsaga fatar jini ya zuba, to ya halatta mutum ya ci. In ku kenan fadin sandar, zahin sandar shine ya bige ta, idan ta mutu manzon Allah ya ce baya halatta ka ci, amma in ka iske da rai sai ka yanka ka ci. الحديث الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم إيراقان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف. وحديث ندري أكد 88 سالم ابن عبد الله ابن عمر daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda yake fada, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada maniktana kalba, manzon Allah ya ce duk wanda ya riki kare illa kalba sayyid, manzon Allah ya ce banda kare na farauta, au mashi yatim ko kare wanda yake na gadin dabobi domin dabobi akan hada su da kare ya raka su kiwo an gane ko domin yakan hana wasu dabobi waɗanda suke na daji su fada wannan dabba ko kuma barawo ya sata haka sannan in za su dawo gida yana rufu su sannan kuma yana gadin garken su har a wayi gari da izinin Allah shine yace au mashi yace ko kuma kare wanda yake na gadin dabobi manzo Allah yace duk wanda ya riki kare wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan karnuka guda uku kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba kare wanda yake na horauta kare wanda yake na gadin gona kare wanda yake na gadin dabobi in dai ba shi bane ban mutun ya rika manzo Allah yace fa innahu yanqus min ajrihi kullu yawmin qirafa a kowane yini yana rage masa wato wani yanki biyu daga cikin ladan shi lafazin qirafan lafazi ne wanda yake musanna mufradin sa shine qirat idan aka ce qirat wani gwalgwado ne wanda Allah kadai ya san menene wato iya gwalgwadan sa tare da cewa akwai hadisin da yake nuna qirat da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi magawa sallah manzo Allah yace yana da gwalgwadan yanki wanda yake na lada wanda ya raka wannan gawa har aka je aka binne manzo Allah yace yana da kwatankwacin wannan yanki na lada da ya samu lokacin da ya mata sallah sai aka samu bayanin cewa kowane yankin na lada da zai samu ya kai girman dutsen Uhud to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake nuna mana cewa duk wanda ya riki kare in dai ba kare bane na farauta ba kare bane ba wanda yake na gadin dabobi kuma ba kare bane wanda yake na gadin gona manzo Allah yace a kowane yini wannan kare da ya rika wato na rage masa yanki biyu daga cikin ladan sa ma'ana yanki biyu daga cikin ladan sa a kowane yini yake kaguwa wal iyazu billahi Salim sun yake cewa Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa au kalba harfin a cikin riwayar sa yana cewa ko kuma kare wanda yake na gadin gona sai ya ce wa kana sahiba harfin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wato shi ko ya kasance ma'abucin gona ne ma'ana noma yake don haka kasancewar malamai suka faɗa cewa shi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda a cikin riwayar sa abun da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan nau'i uku daga cikin karnuka sune ya halatta mutum ya rika na horauta ko na gadin dabobi ko na gadin gona don haka wannan ba wani kokonto bane ba shi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake a me yasa saboda kasancewar shi yana da gona don haka kasancewar ya haddace abinda wani bai haddace ba daga cikin hadisi da haka malamai suka ce abu ne sananne a al'ada duk wanda aka jarrabe shi da wani abu to sai ya fi kowa sanin wannan abu ya fi kowa kwarewa a kan shi da haka kuma wannan ziyada ta Abu Hurairah wannan tana cikin sahihu Muslim an same ta daga wasu daga cikin sahabbai Abdullah ibn al-Mughaffal ya rawaito cewa kokari wanda yake na gadin gona haka Sufyan ibn Abi Zuhair haka Abu al-Hakam shine Abdurrahman ibn Abi An-Nu'aym al-Bajali waɗannan sahabbai uku sun rawaito cewa kokari wanda yake na gadin gona daga Abdullah dan Umar haka suka rawaito dan haka koda kaddara cewa Abu Hurairah shi kadai ya kadaita da wannan riwaya cewa kokari wanda yake na gadin gona to riwaya ce wanda za a yadda da ita a karbe ta dan haka shine anan Salim sai yake cewa Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya kasance yana faɗa a riwayar sa au kalba harfin ko kuma kare wanda yake na gadin gona sai ya ce wa kana sahiba harfin domin ya zamanto wato mutum ne wanda yake gadin wanda yake wato harka ta noma dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana daga cikin karnuka wanda ya halatta a riga su ne waɗannan karnuka guda uku dan haka rubon kare haka kawai wannan dabi'a ce wanda take ba ta musulmi ba dabi'a ce wanda take ta kafirai kamar yadda zaka samu turawan yamma misali mutun ya riki kare wannan kare da ya rika abu na farko har daki ake masa a masa gazo da shimfida a saya masa mota wanda za a ringa kai shi gari kuma a daukan mishi dan aiki wanda zai ringa mishi wanka yana sarce masa jikin shi kuma wannan kare me shi zai zo yana wasa da shi har yana sumbanta shi, wanda an samu wasu daga cikin musulmi wanda kasancewar wadata ta kai su suna kwaikwayon waɗannan suna ganin kamar cewa wani cigaba ne, don haka kwata-kwata baya halatta musulmi ya riƙe kare in dai ba ɗaya daga cikin waɗannan ba. Idan ku ka sake ka riƙe shi, to akwai matsaloli waɗanda suke biyowa baya. Abu na farko, duk inda kare yake mala'ikun rahama ba sa kusanta shi, an gane ku mala'ikun Allah ba sa zama gunda ke akwai kare. Kwaikwayo ya je ya ɓoye a ƙasan gado a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Jibril yake isa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya iske shi suka haɗu. Sai ya tambaye shi me yasa sai yake cewa ai mu mala'iku ba ma shiga gidan da ke akwai kare ko hoto. Don haka duk wanda ya riƙi kare a gidan shi, abu na farko mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa shiga wannan gida, duk wasu mala'ikun rahama za su kaurace ma wannan gida. Sannan abu na biyu game da kare, akwai tsoratasuwa da firgitasuwa. Duk gidan da ke akwai kare kowa shayi shiga shi yake. Sannan abu na uku ga kazamta. Me ake nihi da kazamta? Akwai cututtuka waɗanda suke fita daga jikin shi musamman lokacin da yake shan abin sha. Yaya za a yi kana kiwon kare ka kiyaye shi game da tsoma baki a cikin kwanuka da sauran wannan? Shi ko duk makayin da kare ya tsoma baki a cikin shi, in kana nihin ci gaba da yin amfani da wannan makayi, to baya halatta sai ka wanke wannan makayi su bakwai. A na farko ka sanya ƙasa. Masana suka tabbatar da cewa lokacin da kare yake lallagi yake shan abin sha, akwai wasu ƙwayika na cuta da suke fita daga bakinsa, wanda kuma babu abin da yake kusa da wannan cuta face ƙasa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a na hurkon a sanya ƙasa in za a wanke so bakwai. To kaga anan so da yawa wanda yake kiwon kare a gidan shi zai tsoma baki a cikin wasu makayi bai san da cewa ya tsoma ba. Don haka kwata-kwata baya halatta mutum ya riƙe kare. Don haka maganar kiyasin cewa na riƙe shi ne yana mun gadi saboda a gehin gari yake, a ai ba a san da kare ba cewa ya ringa gadin gida. Abinda ake bukata in ma kana tsoron wannan ka dau mutum wanda zai yi gadi, amma ba ka kawo kare ka riƙe. Duk wanda ya riƙe shi a dini na Allah yana rage na raguwa daga cikin ladan shi yanki biyu. Shine manzo Allah ya ce fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiraqan. Manzo Allah ya ce yanki biyu na ladan shi a kowane yini yake raguwa. Idan kaga yau da gobe za a waye gari ya cinye maka lada, wallahi ya zibilla. Don haka a takaice malam ya shigo da wannan hadisi a wannan babi domin ya nuna mana halatta ne mutum ya riƙe kare domin farauta, an gane ko, ko gadin dabobi ko kuma wato gadin gona. Domin gona dama a gehin gari aka santa, ba wani wanda yake zuwa, ita kadai ce a can kenan za ka riƙe karnuka su maka gadin gona. Haka su kuma dabobi in aka riƙe kare yana raka su su je makiyaya, kuma yana raka su su dawo, yana rako su su dawo. Sannan garken su inda ake tara su a bayan gari karanka suke gadin su. Amma nan gidanka ne a ciki kake, in gadin gida ne kake so to ka dau mutum wanda zai maka gadi, amma ba ka kiyasta cewa ka kawo kare irin da maka gadin gida. الحديث التاسع والثمانون بعد الثلاثين الرافي بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببئير فند منها بئير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خير يسيرا فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش فما ند عليكم منها فصنعوا به هكذا قلت يا رسول الله إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدن أبا نضربه بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فأظن وأما الظفر فمد الحبشة وحديثنا 389 riwaya ta Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dawa da ake kiran shi Zulhulaifa ba ana nihi Zulhulaifa miƙaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wurin an ambace shi da wannan suna domin akwai wani nau'in tsuro wanda ake kiran shi Hilfa yana fitowa a wannan daji dan haka ake kiran wurin Zulhulaifa dan haka shi kanshi wancan miƙaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi Zulhulaifa saboda nau'in wannan tsuro yana fitowa ciyawa tana fitowa ana dan haka sunan da yafi shahara Abiyaru Ali ma'anar rijiyoyin Aliyu anan suke shi yasa ake kiran shi da wannan suna to wannan wani dawa ne wanda yake na musamman ana kiran shi Zulhulaifa sai yace minti hama wato anan tihama tihama wuri wanda yake kurani kenan in aka ce najd shine tudu in aka ce tihama shine kurani sai yace fa asaban nasu juwun wato yunwa sai ta cimma jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da sahabbansa tawaga shi ta yaki yunwa ta ci musu an dawo daga yaki ne kuma fa asabu ibilan wa ganama wato sirri wato raqumma da kankanan dabobi su ne tumaki da awaki wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi ukhriyatil qaum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a karshen jama'a daman shi in ana tafiya ana cikin bulaguro to jama'a su suke shiga gaba shi ya koma can baya domin me yasa saboda in an samu mai rauni a taimaka mishi ayi gaba da shi tsarin karantarwa ta addini shugaba jama'a suke shiga gaba shi ya biyo baya domin duk wanda ya kasa a taimaka mishi ayi gaba shine yace wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi ukhriyatil qaum wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a karshen jama'a fa ajjalu sai suka yi gaggawa wa zabahu suka yanka waɗannan dabobi wa nasabul qudura wato aka dura tukwane yin watacin musu ana cikin tafiya kuma ga dabobi waɗanda suke na ganimar yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana can baya kafin ya iso sai suka kama daga cikin waɗannan dabobi suka yanka suka fede an dora tukwane an zuba nama yana da kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iso lafazin qudur jami'i ne na qidr in aka ce qidr ita ce tukunya kenan kamar yadda bayani ya gabata ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qudurir rasiyat shine yace wa nasabul qudura wato sun dora tukwane nama na da kuwa fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil quduri fa ukfiat wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya iso ya ga sun yanka wasu daga cikin waɗannan dabobi sun dora tukwane manzo Allah sai ya umarnin cewa waɗannan tukwane a kife su akan ƙasa maza a zubar da wannan nama me yake nuna mana wannan halaccin shugaba wato ya ma mabiyansa hukuma in sun saba umarnin shi sun yi abin da ba daidai ba suna jin yunwa fa kuma an yanka dabobin dabobi ne na ganima an zuba nama a cikin tukunya tukunya na tafasa manzo Allah ya ce maza a kife waɗannan tukwane akan ƙasa a zubar da shi me yasa saboda illa wannan dabobi ne waɗanda suke na jama'a ita ko dukiya in ta kasance ta jama'a ce to baya halarta ka zo kai tasarrufi kai abin da kaga dama dole sai da izinin jama'a gaba daya dan haka akwai hadari babba game da abin da ya shafi dukiyar jama'a wannan ganima ce ta yaki kafin a raba kowa ya san kasan shi suka ware wasu daga cikin dabobin suka yanka kuma ga hali ya kai su na jin yunwa suka yanka waɗannan dabobi suka dora tukwane nama ya kusa da kuwa manzo Allah ya ce a zubar da shi saboda cin dukiyar jama'a bala'i bayani ya gabata wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna jarumta a fagen fama yayi bala'in da wasu daga cikin sahabbai ba su yi ba a wannan yaki. Wasu suka gan shi a can cikin jini an kashe shi, suka ringa mishi ala san barkawa na an hutawa na an samu shahada. Wannan kalima ta fada kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace kalla, yace wallahi ko daya zai samu shahada. Manzon Allah yace domin na gan shi a cikin wuta yana gonuwa. Manzon Allah yace a sababin wata abaya da ya koyi riga ce ta ganima ta yaki ya koyewa, wannan abu ya kai shi wuta. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarni cewa a kife waɗannan tukwane, dan haka ganima ta yaki baya halatta mutum ya yi tasarrufi sai da izinin jama'a gaba daya. Dan haka duk wani abu wanda yake in dai ba naka bane, in naku ne na jama'a ne, to bayya halatta kai abin da kaga dama a cikin wannan, dole sai da izinin sauran jama'a. Dan haka manzon Allah ya sanya aka kife waɗannan tukwane domin ya dandana musu hukuma akan sabalmarin sa da suka yi, tare da cewa suna jin yunwa. Manzo Allah ya ce a kifar da su a kan ƙasa. Shi ne a nan ya ce thumma qasama, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba wannan ganima. Fa adala ashratan min al-ghanami bi ba'ir, manzon Allah sai ya daidaita wato raƙumi ɗaya wato akan tumaki guda goma, kenan duk tunkiya goma ko akuya goma zaman raƙumi ɗaya take. An gane ku? Sawa an tumaki ne ko raguna ne, sai an hada goma. In aka baka raguni ɗaya, in akan kanan dabbobi ne, kenan goma za a ba mutum. Banar da min haba iyo, daga cikin ragun sai wani raguni sai ya kuce. Idan aka ce annudud shi ne dabba kenan ta zautu ta gurinta ta shiga cikin daji, shi ne ya ce banar da min haba iyo, sai wani raguni wato ya kuce ya shiga daji. Fadala ruhu, suka bi bayan shi suna famar su kamo. Fa'a ayahum, ya gaji yadda su suka kasa kama shi. Wa kana fil qaumi khairun yasira, a cikin jama'ar wato dawakan yan kadan ne. Inda a ce akwai dawakai wadatattu, to da doki za a bi shi a kamo shi. To akwai karanci na dawakai, me za a yi? Fa'a hawa rajulun minhum bi sahmi, wani mutum daga cikin su sai ya dauki biya sai ya dana, sai ya daka ma wannan raƙumi a haba sallallahu ubangiji ta'ala da kudirar shi sai ya tsaye da wannan raƙumi ya faɗi da ya daka masa kibiya. Faƙada sai manzon Allah ya ce da su inna li hadhihi al-bahai awabida, kusan da cewa daga cikin waɗannan dabbobi, manzon Allah ya ce awabida, akwai waɗanda suke masu zautuwa su shiga daji. Idan aka ce awabid jam'i ne na abida, ma'ana dabbar da take fita da gudu ta shiga daji. Manzo Allah ya ce daga cikin waɗannan dabbobi naku da kuke kiwo, misali raƙuma da shanu da tumaki da awaki, akwai waɗanda suke da ɗabi'a da hali irin namun daji, wanda in ya fita da gudu kamar shi akwai wahala. Ka awabidil wahshi, manzo Allah ya ce kamar namun daji waɗanda suke fita da gudu. Sai ya ce fama nadda alaikum minha, duk wanda ya zabtu daga cikinku, daga cikinsu kana kiwon shanu ɗaya ta kuce ta shiga daji, akai aka kasa kama, ko raguni ko tunkiya ko akuya, manzon Allah ya ce fasana ubihi hakaza, ku aikata yanda kuka yi da wannan, ma'ana ku ja kibiya ku halba. In za ku halba sai ku bismillah, in kun iske a mace to ya halatta ku ci. An gane ku? Ya halatta ku ci in kun iske ta da rai, amma kuma wannan dole sai an yanka. Dan haka shi wannan raƙumi da ya fita aka kasa kama shi, ya gaji yadda wani ya ja kibiya ya daka masa, ubangiji subhanahu wataala da kudirar shi ya tsaye da wannan raƙumi. Manzo Allah ya ce to kusan da cewa daga cikin dabbobin da kuke da kiwo akwai waɗanda suke da ɗabi'a da al'ada irin na namun daji, duk wanda ya fita da gudu daga cikinsu, manzo Allah ya ce in kun kasa kama shi ku halbe shi yanda kuka yi da wannan, manzo Allah ya ce ku aikata. Kultu ya Rasulullah, sai na ce ya manzan Allah, inna mulaqul aduwi gadan, lalle mu wato zamu haɗu da makiya fa gobe zamu haɗu da makiya, ma'ana gobe za a kara da abokan gaba. Sai ya ce walaysa ma'ana mu, gaya halin da muke ciki muna cikin jin yunwa, kuma babu wata wuka tare da mu. Lafazin mudal jam'i ne na mudiya, in aka ce mudiya wuka, mudal kenan wuka ke, babu wata wuka balantana wadda za mu yanka da ita. Afa nadhbahu bil qasari, yace ya Rasulullah mun daukara, ma'ana mu yanka da shi, ma'ana idan aka ce al qasar shine karan zaki kenan rake, saboda bawon shi yana da kanki yana yanka fata shine yace yanzu ma iya yanka da shi wanda sai manzo Allah yace masa ma an harar dama duk abin da ya kwararar da jini idan ka yanka ya yanka makogoro jini ya zuba wa zukira smullahi alaihi aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka manzo Allah yace fa kulubu ku ci an gane ku duk abin da zaka iya yanka in dai ya yanke makogoro ya yanke waɗannan jijiya guda biyu manzo Allah yace in dai kai bismillah ka ci to ina maganar cewa wai in zaka yanka dabba ta lai ya wuka ma wai sai mai kan yici kamar yadda wani yake tambaya wani malami ya ce masa wai ba a yanka dabba ta lai ya da wuka wadda take mai kan karfe sai mai kan yici an gane ko to anan manzon Allah ya ce duk abin da zai kwararar da jini ma'ana zai yanke makogoro ya yanke waɗannan jijiyoyi jini ya zuba manzon Allah ya ce in dai an ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka manzon Allah ya ce fa kuluhu ku ci sai ya ce laysa sinna wa dhufra manzon Allah ya ce sai dai abin da aka yanka da haƙuri ko kuma da farci sai ya ce wa sa'uhaddisukum an dhalik da sannan zan muku bayani game da yankan da ake da haƙuri ko da farci sai ya ce amma sinnu ya ce ku sanna cewa shi haƙuri manzon Allah ya ce fa azumun ya ce kashi ne kashi ko baya halatta a yanka da shi an gane ku don haka kashi baya halatta duk dabbar da aka yanka da kashi haramu ne a ci wannan najasa ce don haka wukar kashi ba ta halatta sai yace wa amma dhufur yace ku san da cewa farce manzo Allah yace fa mudal habasha wato wuka ce ta mutanen habasha su da farce suke yanka dabba shi kuma duk abin da yake banta ga arna to haramu ne musulmi ya kwaikwaye su dan haka kar mu yi ta kalidanci da su mu kwaikwaye su dan haka manzo Allah yace duk abin da aka yanka da farce baya halatta a ci duk abin da aka yanka da haƙuri manzo Allah yace baya halatta a ci me yasa saboda haƙuri kashi ne kenan duk abin da aka yanka da kashi haramu ne duk abin da aka yanka da farce haramu ne illa da ta sa aka haramta mana abin da ake yankawa da farce saboda yanka ne na mutanen Habasha da Ethiopia kenan su kuma guzawa ne a wannan lokaci shi kuma duk abin da yake yake banta da arni haramu ne musulmi ya kwaikwaye shi a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi dan ya nuna mana daga cikin dabbobin da muke kiwo raƙuma da shanu da tumaki da awaki in sun zabtu sun shiga daji mun kasa kama su to irin yadda muke horauce dabba haka za mu musu muhalbinsu da kibiya ko ka aika musu irin karnuka in kana da su su je su kashe wannan dabba in ka same ta a mace ya halatta ka ci in ka iske ta da rai kuma a nan sai ka yanka na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk